Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba, ga Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta musanta cewa jirgin da ke jiran shugaba Buhari a London kallashi fom 4,000 ne a kudin bigiren da ya tsaya. Garba Shehu ya ce jiragen shugabanni ba sa ma biyan irin wannan kudin. Ta ce gwamnatin Buhari ta cancanci goyon baya.
Noma da aka karfafa tono ma'adanai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba.
Shi kuma mai taimaka gwamnan Bauchi kan tsara ayyuka Tahir Ibrahim Tahir Talban Bauchi ya yi murabus daga mukaminsa da zargin gwamnatin jihar ta MA Abubakar ta mai da shi dan bora.
An yi wahala da kai an kafa gwamnati fa zuwa ana aiwatar da gwamnatin ba kai a ciki. An yi amfani da kai a cimma wata buri bukata ya biya baka da wani amfani sai kai kai ma kanka alam na sharaka sannan.
Janar Babangida ya fayyace matsayinsa na garin Bawul ga Najeriya ta hanyar danka jiyoyi wasu hakoki ya ce raba Najeriya san bai mata so ba. Ga tambihi daga Yarima Mori.
Kowa ya yarda wannan hadin da Allah ya hada mu. Ye mana koguna biyu manya manya. River Niger da River Benue. Sai shiga creek Allah ya kawo mai a wajen.
Ana gaba da taziyar rasuwar tsohon gwamnan Taraba dan Baba Suntai. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai girma sarkin Badikko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina. Ga mai girma sarkin Badikko.
Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra. An daina kashe-kashe irin na dabbanci. Domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bambam da dabba ba. Za ka ga ma cewa waɗansu masarauta ɗaya ce, amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki. So muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe abubuwa suka soma daidaita musamman ƴan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kaman jihohin arewa ta gabas wanda ba sa cikin kwanciyar hankali. Muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintinu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mumi. Mu ba da kyakkyawan zamantakewa, mu ba da kyakkyawan jagoranci, mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take, Najeriya ta shiga wani sabon shafi, ta shiga wani sabon bari yadda aka karɓe ta, yadda aka shugabanmu. Mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali, mun san ciwon kanmu, mun san abin da muke so. Kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su ƴan siyasa ne su san cewa yanzu da iyawaye. Canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so, suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so, suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su. Saboda haka mutane su shiga taitayensu su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora. Talakawa sun san ciwon kansu, sun san abin da aka yi musu a baya ba a kyauta musu ba. Suna ganin sun samu mafita, yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a, haɗa kan jama'a. Babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba. Muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya, a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka. Muna fatan Allah ya sa ya zanto cewa mun samu hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau, jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da. A samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da. Kamar yadda ta ake fita da naira a kashe ta a London da New York, ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka. Kamar yadda ake mata kirari cewa Afirka ta amsa sunanta ta biya buƙatun Afirka baki ɗaya da 'yan Najeriya gaba ɗaya. Muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi, ya mana jagoranci, ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya. Allah ya ansa mana, ya biya mana buƙata, 'ya'yanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau. Shugabanni ko muna masu fatan Allah ya masu jagoranci. Na gode, Allah ya samu mu tashi lafiya.
Shi ma rabaran Audu Bakwai ya ce.
Assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya. Hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe dan jikun an kashe dan Najeriya in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe Bahillaci an kashe dan Najeriya Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala kala da na mutane da na dabbobin don haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya hakuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ta mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin mutane mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa muna yi masa addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya nufi hukuma kuma Allah da ya nufi kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban ƙasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnati ya kamata ku bata ku ku yi abin da ya kamata a da nan muke kira da iyaye a kwafi ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addinin ya cere ya yi zarfafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwaɓas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai faɗa bindiga mai wa'azi ko bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna Rabaran Audu Bakwai daga Ekuwa Church Bakazo a jihar Katsina na gode
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana